الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا بكوي غواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة تانا دبو ديا دري هدو دا أربعين دا هدو ودا تيدي دي دا شا ديا غواتن شا بيو شكرة تدبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية كمالي عند مكة صابها دوا ونن majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta mu mai albarka unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna littafi ne na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisin mu na bakwai ko darasi na bakwai a cikin jerin darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka muna karkashin babi na biyu a cikin wannan littafi babu wato babun fil imani bi sifatillahi wa asma'i babun da yake tattaunawa da mu game da imani da sifofin Allah da kuma yin imani da sunayen Allah wannan babi ne mai matukar alfanu da kuma wato fa'ida kuma saninsa da fahimtar wannan darasi ko wannan babi da kuma imani da abinda babin ya kunsa ɗaya ne daga cikin abinda zai cikawa musulmi wato imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala domin imani da Allah ta'ala ya kunshi imani da ubangijintakar Allah ta'ala da kuma imani da allantakar Allah madaukakin sarki da kuma imani da sunayen Allah da sifofinsa waɗannan bangarori guda uku ko murahu guda uku su suke bayar da hoton imanin mutum da Allah zamanto ya yi imani da Allah a uluhiyya ya yi imani da Allah a rububiyya ya kuma yi imani da Allah a sunayensa da sifofinsa mun karanta ainihin wato ayoyi na Al-Qur'ani wanda malam ya yi mana shimfiɗa da su a cikin wannan babi sannan mun shiga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda muka karanta hadisi guda hudu a cikin wannan babin tun daga kan hadisi na 14 har zuwa kan hadisi na 17 dukkanin hadisan idan mutum ya fahimce su to zai ga suna kokarin fitar da wata sifa cikin sifofin Allah madaukakin sarki ko kuma wani suna cikin sunayen Allah subhanahu wataala da kuma sake jaddada maka ka'idan nan ta yin imani da sunayen Allah da sifofinsa ba tare da tashbihi ba ba tare da ta'dili ba ma'ana ba tare da korewa Allah sifofinsa ba ba kuma tare da kamanta Allah da ababen halitta ba domin laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Da kai sai zamu shiga hadisi na 18 a cikin wannan littafi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala yace wa haddathani ishaqu an aslam an yunus an ibn wahab qala حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل مئي من أمتي من يكر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 1000 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله فقال عمر يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة قال أبو بكر يا عمر وما تبقي حفنتان من حفنات الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني. wannan shine hadisi mai lamba ta 18 a cikin wannan littafi mai albarka na usulus sunna. wannan hadisin ibnu abi zamanin yake cewa ishaq ya bashi labari shi kuma daga aslam ya ji wannan hadisi daga yunus shi kuma daga ibnu wahab yake cewa shi kuma abu sakhar ya bashi labari daga safwan ibnu sulaim shi kuma yake cewa haddathani rijalun min al-ansar yace wasu mutane cikin lansarawa sun bashi labari ma minhum rajulun babu mutum ɗaya daga cikin al'ansar ɗin nan illa haddathani an abihi yace face ya bani labari kuma yana jingina labarin zuwa ga mahaifinsa ma'ana ya ji ne daga wajen mahaifinsa shi ma kuma kowannen su mahaifinsa yana cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu kharaja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito an ba'adhi nisa'ihi wato daga bangaren wata daga cikin matansa fa idha halqatun fil masjid yana fitowa sai ga wata da'ira wani kuri a masallaci wato an zagaye an yi wata da'ira an yi wani kuri thumma zakara hadithan hadithin yana da tsawo sai ya ci gaba da ambaton hadithin wa fihi a cikin hadithin sai yanko sai ya dauko daidai gurin da yake da alaka da babin da muke karantawa a cikin hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni sa'altu rabbi yace hakika na roki ubangiji na an yudkhila ma'i min ummati man yuqirru bihi aynayyal jannata yace na roki Allah madaukakin sarki wato ya shigar tare da ni daga cikin al'ummata wa'anda idanuna za su yi wato farin ciki ko kuma idanuna za su yi sanyi da shigar su aljanna na roki ubangiji ya shigar da al'ummata wa'anda zan yi farin ciki tare da su ya shigar da mu cikin aljanna na roki ubangiji ya shigar da ni aljanna tare da al'ummata adadin da zai faranta min rai fa a'atani sai Allah madaukakin sarki ya bani 70,000
Allah ta'ala ya ce to a cikin al'umma kana baka mutun 70,000 za ku shiga aljanna tare. Thumma tazattuhu, manzo Allah ya ce sai na nemi ƙari. Nace ya Allah madaukakin sarki a ƙara mun. Fazadani, sai Allah ta'ala ya ƙara mun ma'a kulli alfin, tare da duk mutun 70,000 an ƙara musu 70,000 su ma. Duk mutun 1000 sun za su ƙara jawo mutun 70,000 su ma. An gane ko? Ya zama 70,000 sau 70,000 kenan ko? 70,000 sau 70,000 nawa kenan? Wajen biliyan 4 da miliyan 900, kamar mun taba lissafin irin wannan ko? Ka ku ga ai insha Allah muna ciki ko? Insha Allah. Adadin da yawa insha Allah. Duk da dai al'umman manzon Allah tana da yawa, amma Allah yadda muna ciki. Biliyan 4 ko? Da miliyan 900. Insha Allah. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda fa shi dama ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Duk wanda yake amsa sunan al'umman manzon Allah ne shi, to manzon Allah ya ce zai shiga aljanna sai dan yaki. Manzon Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Sahabbai suka ce waye za a yi masa ta yin aljanna al'umma ka, ya manzon Allah ya ce baya so. Ya ce to abun yana da sauki kuma yana da wahala. Duk wanda ya yarda in jagorance shi, ya yarda ba a aiko masa kowa ba sai Muhammadu bin Abdullah yayi mun da'a, to zai shiga aljanna. Wanda kuma yaga yana da wata hanya shortcut ba hanya ta ba da zai shiga aljanna, to ya ce yaki. Amma duk da wannan adadi mai tarin yawa da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbacin za su shiga aljanna, ya ce thumma tazattuhu, manzo Allah ya ce sannan kuma na kuma neman ƙari akan haka. Fa ashara ilayya bi kaffaihi, sai mun ishara da tafukansa guda biyu hakaza, wato kamar ciki, wato kamfata guda biyu. An gane ku? Allah madaukakin sarki ce to na ƙara ma kamar kamfata haka. Kamfata ba irin tawa ba, ba irin taka ba, irin kamfatar Ubangiji ta'ala. Fa qala Abubakrin, Abubakar yace hasbuna ya rasulullah, ah mu ya ishe mu ya ma'aikin Allah, ah ya ishe mu haka ya ma'aikin Allah. Fa qala Umar, Umar yace a ya Abubakar, Abubakar da ana nadkhulul janna, kyale mu fa duk mu dungu mu shiga aljanna duka. Qala Abubakrin, Abubakar yace ya Umar, ya kai Umar, wa ma tubqi hafnatan min hafanatillah, yanzu kamfata daga cikin kamfatar Ubangiji me za ta rage? Kamfatar Ubangiji me za ta rage? Waye zai saura kuma? Ai ka ce ma wai in bari din mu shiga, ai mun riga mun shiga. Ai kamfatar Ubangiji ba abinda za ta rage. Wal ardu jami'an, kasar daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai gabaki ɗaya, qabdatuhu damkarsa ce yawmal qiyama. Was samawati, samman gaba ɗaya matuwiyatun, nan naɗaɗɗu ne bi yaminihi, a hannun damarsa. Ka ɗauka hannu, akai maganar hannu kamar ka dinga ƙiyastawa da hannun wani makaluki, hannu irin na al-Khaliq in ya kamfata ai shi kuma ba wanda ba zai shiga ba. Hadithin akwai daɗi ko? To a cikin isnadin hadisin akwai ibhami, ai kaga can da aka ce an Safwan bin Sulaim kala, Sufyan bin Sulaim, Safwan kai, Safwan bin Sulaim sai ce haddathani rijalun min al-ansar, suwa yesu an samu, wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam, yana daga cikin nau'in hadisi da'ifi, a samu ibhami a cikin isnadi, wato a faɗi wani da ba a san waye ba. An gane ko? Wal hadisin akwai wanda ba ambata ba, da haka akwai ibhami a cikin hadisin. Amma hadisin duk da cewa akwai ibhami a cikinsa, wato hadisi idan ya zama akwai ibhami a cikinsa, to hadisi ne dhaifi. saboda fadin Safwan bin Sulaym haddathani rijalun min al-ansar wa lam yubayyin manhum, bai fadi suwaye ba, amma hadisin duk da cewa akwai ibhami a cikin hadisin, da haka in aka samu ibhami a cikin hadisi, hadisi yana zama da'ifi, dan haka kenan wannan hadisi da'ifi ne da wannan isnadin. Idan da wannan isnadin ne, to hadisin yana da rauni saboda an samu ibham a ciki, ya faɗi wasu mutane ba san suwaye ba. To amma kada farin cikin ka ya gudu, ka tsaya da farin cikin ka. Wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim, Allah ya ji kansu da rahama, sun ruwaito wani hadisi da yake nuni akan irin abin da wannan hadisin, duk da ba shi da inganci, yake nunawa. Ma'ana akwai hadisi ingantacce da yake da irin wannan ma'anar, da haka zai zama yayi mutaba'a da wannan hadisin kenan. Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, a cikin hadisin Ardul Umam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uridat alayya al-umamu, an bujuro min da al-ummomi waɗanda suka gabata. Yace fara'aitun nabiyya, sai naga wani annabi, wa ma'ahu ar-rahadu, a tare da shi akwai ar-rahad, ar-rahadu daga mutum uku zuwa tara su ake kira ar-rahad, duk sakon da yazo ya isar da wa'azantarwar da manzancin mutanen da suka yi imani da shi ba su kai mutum goma ba, sai gashi ya taho da zugar iya mutum tara, wato ba su kai goma ba ma. Da na sake duba, sai naga ga wani annabin shi ma an gitto min shi ya zo wucewa, sai naga yana tare da mutum ɗaya, wani kuma yana tare da mutum biyu, wani ma ba kowa tare da shi, dan akwai annabin da ana aika shi cikin mutanansa kashe shi suka yi. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna kathir wa ka'ayyin min nabiyyin qutil, akwai annabawa da yawa cikin annabawan Banu Isra'ila da kashe su ma aka yi. Maganar wani mutum biyu uku sun yi imani da su, kawai kashe su aka yi, da haka wani annabin za a gan shi kadai. An gane ko? Wannan hadisin kaga shi yana bayani game da mabiyan annabawa, wasu daga cikin annabawa an samu adadi dan kadan da suka bi su, wasu daga cikin annabawa kuma mutum daya, wani mutum biyu, wani ma ainihin wato mutum, wani ma ba kowa tare da shi. To ana cikin haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace id wato thumma rufi ali sawadun azim, sai aka nuna mun wata jama'a mai yawan gaske, fa zanantu annahum ummati, sai nayi tsammanin su ne al'ummata, fa qila, sai aka ce hadha musa wa qaumuhu, Musa kenan, Annabi Musa alaihi salam kenan da jama'arsa. Wannan ma kaga yana nuna ma dalili ne da ke nuna ma mabiyan Annabi Musa su ma suna da yawa, tunda har Annabi sai da ya buraci ko su ne al'ummata sai yanda ya gansu da dama. Yace sannan aka sake nuna mun wani dandazan al'umma malam su ma mazu tarin yawa, sun fi na farko yawa nesa ba kusa ba, sai aka ce da ni hadhihi ummatuka, to waɗannan su ne al'ummaka, wa ma'ahum, tare da su wa'innan al'ummata ka saba'una alfan, akwai 70,000 a cikin su yan direct entry, yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab, za su shiga aljanna ba bincike, za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Annabi yana zuwa daidai wannan gabar, thumma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzilahu, sai annabi ya tashi shiga gida, haba sai aka bar tattaunawa, suwaye wa'annan 70,000 din wanda za su shiga aljanna ba tambaya ba hisabi, suwaye? Sai kuma aka bar sahabbai su wasa kwakwalwa, fa batan nasu min haula alladhina yadkhuluna aljanna, mutane kwana suka yi suna ta tattaunawa game da wa'annan da za su shiga aljanna babu tambaya ba azaba. Wani yace la'allahum alladhina sahibu rasulullah, wani yace ni fa ina ganin sahabban manzon Allah ne, in ba abokan annabi ba da suka yi gogormaya tare da shi, suwaye waɗannan? Wani yace a'a la'allahum alladhina wulidu fil islam, ni ina ganin su ne waɗanda aka haife su a musulunci, su ba su ma san shirka ba, iyayensu sun haife su a cikin musulunci, wa zakaru ashiya, haka dai kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, sun ambaci abubuwa da dama. Fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, sai suka tambaye shi game da haka. Fasaluhu an zalik, suka tambaye shi game da su waye 70,000 da za su shiga aljanna ba hisabi ya ma'aikin Allah. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sufofi, yace humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladina la yastarqun, sune wanda ba sa neman magani, ba sa neman ai musu ruqya, wa la yaktawun, ba sa neman ai musu lalas ko sakiya, wa la yatatayyaruna, ba sa canfi, wa ala rabbihim yatawakkalun, ga ubangijin su kade suka dogara. Fa qama ukashatu bin mihsan, nan take ukashatu bin mihsan sai ya mike tsaye ce ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya ma'aikin Allah roƙan min Allah ya sanya ni a cikin su. Fa qala anta minhum, yace ukasha kana cikin su, ka shiga. Ukasha ya more, nan take ba aje ko ina ba, kawai aka ce kana cikin su, da aka ukashatu da ainihin wato shedar manzon Allah yana cikin yan direct entry ranar tashin alkiyama. A wani lafazin, fa qama rajulun, ko kuma a wani lafazin su ce Allahumma ja'alhu minhum, a wani lafazin an ce annabi sai ya masa addu'a ya ce ya Allah ka sanya ukashatu a cikin su. Thumma qama rajulun akhar, sai wani mutum shi ma ya mike. Fa qala, yace ud'ullaha an yaj'alani minhum, yace ya maikin Allah ka roƙa min Allah ni ma ya sani a cikin su. Fa qala sabaqaka biha ukasha, yace ni ma wani bekansi ne guda ɗaya Allah ya bani, kuma ukasha ya riga ka. Yanzu sai dai kuma ka dai ji sufofin, sai kuma a dage ayi aiki ko za a dace. An gane ko? Wannan hadisin sahihi ne, yana cikin Bukhari da Muslim. To kaga wannan hadisin ya zama wato ya zama mutaba'a ga wannan hadisin da muke karantawa, domin wannan hadisin yana nuna irin abinda hadisin da muka karanta yake nunawa. Hadisin inni sa'altu rabbi an yudkhila ma'i min ummati ma yuqirru bihi aynayyal janna fa atani 70 alfan thumma istazattuhu fa zadani ma'a kulli alfin 70 alfan thumma istazattuhu fa ashara ilayhi bi kaffayhi hakaza wa hakaza fa qala abu bakrin hasbuna ya rasulullah yani yakfina ayya ishemu fa qala umar ya abu bakrin da'ana nadkhulul janna fa qala abu bakrin ya umar wa ma tubiki hafanatani min hafanatillah. An gane ko? Yazo a cikin hadithin abi huraira, Allah ya kara masa yadda, shi ma cikin Bukhari da Muslim, na sufar waɗannan mutane 70,000 da za su shiga aljanna. A wata ruwaya aka ce wato fuskokinsu za su dinga haske irin hasken wata daren 14, wato su ma tawaga tawaga ne. To tawaga farko za su taho, wato fuskokinsu na ta kyalli da walwalniya kamar wata daren 14. Wa'annan su ne farkon wato rukunin da za su shiga aljanna. Wannan yana cikin sahihain Bukhari da Muslim, cewa tawaga ta farko da za su shiga aljanna, wujuhuhum wato tudhi' ida'atan, wato fuskokinsu suna ta haske ka ida'atil qamar, kamar irin hasken wata. Sannan tawaga ta biyu a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace tawaga ta biyu su kuma ka ida'atil kawkabid durri, su kuma za su zo fuskar su tana haske kamar tauraro wanda yake mai hasken gaske, wa'incan kamar wata, wa'annan kuma kamar ainihin wato tauraro mai haske. A wani hadithin an ce tare da waɗannan mutum 70,000 din akwai ƙari, kamar yadda Imam Ahmad da Imam Al-Baihaqi suka ruwaito a cikin Al-Ba'ath hadisin Abi Huraira a cikin 70,000 70,000 din nan. Fa dhakarahu wa zada, sai ya ambaci wannan hadisin sai ya ƙara. Qala, yace fastazattu rabbi, sai na nemi ubangiji na ya ƙara mun, fa zadani, sai ya ƙara mun ma'a kulli alfin 70,000, tare da duk mutum 1,000 kuma su ma an ƙara musu 70,000. Qala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari yace wannan isnadin shi ma jayyid. To kaga wannan shi ma shahidun lil hadith alladhi dhakarahu al-muallif, shi ma wannan hadithin kaga ya sake zama shaida akan hadisin dai da muka karanta, wanda Ibn Abi Zamani ne, Allah ya ji kansa da rahama, ya ambata. Da aka fazada ni ma a kulli alfin 70,000, a dai wannan babin da muke karanta an ruwaito hadisi daga Abi Ayyub al-Ansari kamar yadda Imam Tabarani ya ruwaito shi, haka an ruwaito hadisi daga Huzaifa, Imam Ahmad ya ruwaito hadisin, haka an ruwaito daga Anas wanda Imam al-Bazzar ya ruwaito hadisin, haka an ruwaito irin wannan hadisin daga Thauban wato Ibn Abi Asim ya ruwaito shi. Waɗannan duk gaba ɗayan su hanyoyi ne, yuqawwi ba'dhuha ba'dhan, wanda sashin sukan ƙara wa sashi ƙarfi. Ruwaya ta zo daga Tirmizi kuma ya hassana wannan ruwayar, at-Tabarani ya hassana ta da Ibn Hibban a cikin sahihin littafinsa da lafazin fazadani ma'a kulli alfin 70 alfan wa thalatha wato hasayatin min hasayati rabbi, wato yace fazadani ma'a kulli alfin 70 alfan, tare da duk mutun 1000 ya ƙara min 70,000 da kuma kamfata uku cikin wato daga kamfatar Ubangiji. Da wannan hadisin a 70 da kulunal jannata bi gairi hisabin wala azab, kaga hadisi ne sabit, tabbatacce. Wa kadhalika aidan ma'a kulli alfin 70 alf, haka kuma tare da duk 1000 za a ƙara 70,000, shi ma wannan sabit, shi ma ya tabbata. An samu wani hadisin shi kuma da ya zo, amma akwai rauni a cikinsa, cewa ma'a kulli wahidin 70 alfan, duk mutum ɗaya shi ma za a ƙara masa 70,000. To wannan shi kuma ruwaya ce wadda take akwai rauni a cikinta. An fahimta ko? Wannan hadisin a cikinsa kaga akwai tabbatar da ainihin wato sufa, wato tabbatar da aljanna. A cikin wannan hadisin akwai tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce, kuma lalle muminai za su shiga aljanna, Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin su. Sannan a cikin wannan hadisin akwai bayanin muminai akwai waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. To kaga wannan hadisin kai tsaye raddi ne ga masu inkarin samuwar aljanna da wuta. Akwai su fa wanda suna ganin wai ba a halicci aljanna ba, ba a halicci wuta ba, sai nan gaba. Mun karanta wannan, mun tattauna shi har a cikin littafin Al-Imanu bil Yawmil Akhir, idan za a iya tunawa ko? Da haka a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da aljanna, sannan a cikin sa akwai tabbatar da wato akwai tabbatar da cewa muminai za su shiga ainihin wato aljanna. Sannan a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da al-yaminu lillah, akwai tabbatar da hannu ga Allah. Wa fihi ithbatul qabda, sannan a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da damqa da Ubangiji zai yi wa ƙasa. Wa anna Allah yaqbidul arda, Allah zai damki ƙasa. Sannan hadisin akwai tabbatar da al-yadani, wato hannaye guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan dama tun a hadisan da muka karanta na da suka gabata duk wannan ya riga ya tabbata ko? Da haka kaga kenan wannan hadisin ya tabbatar da cewa akwai aljanna, ya tabbatar da ƴan muminai za su shiga aljanna, sannan ya sake tabbatar da hannaye na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن وهب قال واخبرني مسلمة ابن علي عن عبد الرحمن ابن يزيد قال حدثني رجل قال حدثني ابو ادريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلب الا وهو بين اصبعين من اصابع ربك فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ابن وهب كاغا حديثن ده اسنادن ده يغبات كينان كو. حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب يتي ابن وهب يتي وأخبرني مسلمة ابن علي يتي مسلمة بن علي يابان الاباري دقى عبد الرحمن ابن يزيد عبد الرحمن بن يزيد يتي حدثني رجلون ونمتن يابان الاباري ابن ده معلمان حديثي بذاسي يدرشي وكينا ونمتن يابان الاباري وانا ونمتن شيئك كرا إبهام بأسا ونمتن بني تند متاني إلي بيوني أكون أنا كرب أما غنسو أكون دباء كربا تو أكساني يكوت شوين دباء كرب أما غنسوني يبان الاباري. Shi yasa malaman hadisi suke da ka'ida, suka ce duk ainihin wato in dai ba sahabi bane ba faɗi sunansa ba, wato su sahabbai duk gaba ɗayan su udul ne mu a wajenmu. Da haka in sahabi ne aka boye sunansa, shi yasa za ka an ce ar-rajulun min ashabi rasulillah, to kaga wannan hadisin ba wani ja'in ja'a kansa. amma in dai ba sahabi bane ba a san shi ba to ana buƙatar a san shi in ba a samu wata ruwaya da ta sarraha shi ba to wannan hadisin ba za a karbe shi ba da haka kaga nan sai ya ce haddathani rajulun wani mutum ya bani labari to kaga an samu ibhami kenan qala yake cewa haddathani abu idris al-khawlani yace malam abu idris al-khawlani ya bani labari shi kuma daga nawas ibn sam'an al-kilabi رضي الله تعالى عنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ما من قلب باب وتزوجيا باب وتزوجيا إلا وهو بين أصبعين فاتي وننزوجيا تناس أكاني ينياسو قدابيو من أصابع ربك دك ينياسو أبنججنك فإذا شاء إدن أبنججي يقداما an yuqimahu sai ya tsayar da wannan zuciyar in yaga damar tsayar da wannan zuciyar a qamahu sai ya tsayar da ita duk wata guguwa ta shirka guguwa ta bid'a guguwa ta saban Allah duk sai ga Allah ya tsare mutum saboda zuciyar Allah ta'ala ya tsaye da ita wa idza sha'a idan Allah ya ga dama an yuzigahu ya karkatar da wannan zuciyar azagahu sai ya karkatar da ita saboda zuciyar tana wato remote control din a hannun Allah yake na fata an gane wannan hadisin isnaduhu da'ifun jiddan shi ma wannan hadisin isnadin sa yana da rauni sosai sai dai matanin ya inganta matanin hadisin sahihi ne an gane ko saboda hadisin dai wato marwiyun bi sanadi sabiq an ruwaito shi ne da wancan isnadin da ya gabata shi kuma isnadin da ya gabata kaga mun ce akwai matsala a ciki wato haddathani ishaq an aslam an yunus an ibn wahab sannan a cikin isnadin akwai maslamatu bin ali al-khushani maslamatu bin ali al-khushani manyan masu wato masana hadisi masu yin suka ko su tabbatar sun yi magana game da maslamatu bin ali imam al-bukhari yace munkarul hadith imam an-nasa'i yace matrukun imam adh-dhahabi yace tarakuhu to sai dai duk da haka lakinnahu lam yanfarid ba shi kadai maslamatu bin ali ba shi kadai bane ya kadaita bi hadhal hadith da ruwaito wannan hadisin jama'a da yawa sun yi masa mutaba'a fi riwayati wato a cikin wannan ruwaya an abdurrahman bin yazid wato an samu wadanda suka yi mutaba'ar suka yi wa maslamatu bin ali mutaba'a a ruwayar wannan hadisin daga abdurrahman bin yazid sannan abdullahi ibn al-mubarak shi ma ya masa mutaba'a wanda ibn hibban ya ruwaito wannan mutaba'a din haka muhammad bin muslim ibn shihab az-zuhri shi ma anhu ya yi masa mutaba'a haka ibn khuzaima ya fitar da ainihin wato wannan hadisin a cikin kitabut tauhid sannan bishr ibn bakar ad-dimashqi shi ma ya masa mutaba'a haka abu abdullahi al-hakim an-naisaburi shi ma ya fitar da wannan hadisin sannan al-walid bin muslim yayi masa mutaba'a sannan kuma har wa yau sadaqatu bin khalid al-umawi ad-dimashqi shi ma yayi masa mutaba'a haka umar bin abdul wahid yayi masa mutaba'a babban malami ibn manda a cikin at-tauhid shi ma ya fitar da wannan hadisin sannan al-walid bin yazid yayi masa mutaba'a sannan ad-darqutni a cikin as-sifat shi ma ya fitar da wannan hadisin wanda Muhammad bin Shu'aib ibn Shabur shi ma ya masa mutaba'a Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak sannan ainihin wato an samu Siffan ibn Salih shi ma ya masa mutaba'a haka ainihin wato At-Tabarani wato shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin wannan babi dai da muke tattaunawa an samu sahabbai da suka ruwaito wannan hadisin daban-daban an samu Anas bin Malik Aisha radiyallahu anha, Abdullah bin Amr radiyallahu an, Jabir bin Abdullah radiyallahu anhum ajma'in, disinyur waya. Imam Muslim a cikin sahihin littafinsa ya fitar da ainihin wato hadisi yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam qulubul ibad baina usbu'ai min asabi'ir rahman. Zukatan bayi suna tsakanin yan yatsu daga yan yatsun ubangiji. Idza arada an yuqalliba qalba abdihi idan ubangiji yayi nufin ya juya zuciyar bawansa qallaba hu sai ya juya kaga a cikin wannan hadisin dan shi ma akwai ithbatul asabi'i lillah tabbatar da yan yatsu ga Allah karka kuskura cutar tashbihi virus din tashbihi ya kama ka karka dinga jin ana ambaton wannan ka dinga kallon yan yatsun ka ko ka kalli yan yatsun wani abun halitta yan yatsun Allah sun bambanta da yan yatsun ababan halitta domin shi al-khaliqu ne su kuma sauran al-makhluqin kuma dama akwai ka'idar da ma Allah ta'ala ya bamu yace mu dinga tafiya akan ta shine laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mafhum a cikin wannan hadisin a cikin hadisin Ibn Mas'ud yace wata rana wani malami cikin malaman Yahudawa habrun min al-ahbar wani cikin malaman Yahuda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya Muhammad inna najidu muna samu a cikin littafan mu anna Allah yaj'alu samawat cewa Allah zai sanya sammai ala asbu'in akan dan yatsan sa guda daya wal ardina ala asbu'in katsai akan dan yatsa guda daya was shajaru ala asbu'in bishiyoyi gaba daya akan dan yatsa daya wattara kasa ala asbu'in akan dan yatsa daya wasairul khalq sauran halittu gaba daya ala asbu'in akan dan yatsa fa yaqulu sai Allah ta'ala yace anal maliku a gaishe ka Allah duk zai wannan sai yace anal maliku ni ne mai mulki to lokacin da wannan malamin cikin Yahudawa yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya karanta masa wannan magana fa dhahika Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ko yayi murmushi saboda gaskata maganar wannan malami cikin malaman Yahudawa din an gane ko yawa har ma ya karanta masa wa ma qadarullaha haqqo qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yamini sai karanta masa wannan al hafiz ibn kathir rahimahullah yace wannan hadithin rawahu al bukhari imam al bukhari ya ruwaito shi fi gairi mawdi a wurare da dama fi sahihi cikin sahihin littafin sa haka imam ahmad ya ainihin wato ruwaito shi da imam muslim da tirmizi da imam an-nasa'i dukkanin su daga hadisin sulaiman ibn mahran al-a'mash shi kuma daga ibrahim an-nakhai daga ubaida wa huwa ubaidatu bin amr as-salmani shi kuma daga ibn mas'udin da makamancin wannan ruwayar da kaji an karanta da haka a cikin wannan hadisin shi ma akwai wato hadisin da ya tabbata sannan a cikin sa akwai tabbatar da yan yatsu guda biyar ga Allah ta'ala an fahimta ko an ce daya sammai gaba daya suna kan dan yatsa daya katsai gaba daya suna kan dan yatsa daya bushiyoyi gaba daya suna kan dan yatsa daya kasa tana kan dan yatsa daya sannan kuma sauran halittu gabaki daya suna kan dan yatsa daya kaga a cikin wannan hadisin akwai isbatul asabi lillah wa anna lillahi khamsatu asabi wannan ya tabbatar da wannan sai dai wasifatul lahi taliqu bihi sufofin Allah fa sune wa'anda suka dace da Allah kama anna sifatul makhluqin kama anna sifatul makhluqin kaman yanda sufofin al makhluq abun halitta taliqu bihi sufofi ne da suka dace da shi abun halitta wallahu ta'ala la yumathiluhu ahad Allah ta'ala babu wanda yake kama da shi fi sifati a cikin sufofin sa kaman yanda dai ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa lillahi mushabih mushabahun babu wani mai kama da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita fadin ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika Nana Aisha tace tana yawan jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan maimaita wannan addu'a har wata rana tace ya ma'aikin Allah innaka tukthiru an tad'u bi hadha ad-du'a naji ka kana yawaita yin wannan addu'a fa hal takhafu kana tsoron zuciyarka za ta iya karkacewa kana jin wani tsoro ne ya ma'aikin Allah fa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita menene zai amintar da ni yake Aisha wa qulubul ibad zukatan bayi fa gaba daya baina usbu'aini suna tsakanin yan yatsu guda biyu min asabi'ir rahman daga yan yatsun ubangiji idza arada an yuqalliba qalba 'abdin qallaba duk sanda Allah ya ga damar ya juya zuciyar wani cikin bayinsa zai juya ta ne kana kan hanya akwai yuwar da an dan juya su tiyarin kaga mutun ya sauka daga kan hanya yanzu na kaga mutun ya sauka daga shoulder na fata an gane da haka al'amarin sai da addu'a ka dage kai aiki tukuru kuma ka dinga addu'ar Allah ya tabbatar da kai akan sunna Allah ya tabbatar da kai akan siratul mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita fadin haka yana yawan yin rantsuwa ma yace ya muqallibal qulub ayyaki ta wa muqallibal qulub la wa muqallibal qulub har rantsuwa annabi yana yawan yin rantsuwa yace na rantsa da wanda yake sarrafawa yake jijjuya zakata la wa muqallibal qulub to in har annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ashraful khalq wanda shine fiyayyen halitta Allah ya ce ya gafarta masa abinda ya gabata na zanubansa da abinda ya jinkirta amma duk da haka yana yawaita karanta wannan addu'ar dan yana jin tsoro to yaya mun kuma kaga ashe ya kamata mutun ya dinga yawaita wannan addu'ar ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ina fata an gane a cikin hadisin ibnu mas'ud dai kaga annabi da wannan ba yahudan ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi har dariya yayi bayan yayi yi masa bayanin sai annabi yayi dariya dan gaskata maganar wannan ba yahuda to a cikin wannan malam yake cewa akwai karbar gaskiya ko daga wata zo ko kafiri ne ya faɗi gaskiya karba za yi a bashi da kafircinsa da arnancinsa a karbe gaskiyar kayanka ne ya zo da shi kamar yadda muka sha fada wato unzur li zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin waka kalli abin da aka fada ba wanda ya fada din ba ita gaskiyar koma waye yazo da ita sai ka karba an gane ko ana karbar gaskiya har a wajen shedan ko shedan ne yazo da gaskiya sai ka karbe gaskiyar an ka ce a kai shedan ne a karbi gaskiyar ai mun ji ya karantar da Abu Huraira ta ya dinga karanta ayatul kursi lokacin bacci ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kadhubun manzo Allah yace gaskiya ya gaya mama makaryaci ne kaga gaskiya ma an karba daga iblis shedan to waye zai fadi gaskiya ace yayi kadan yayi tsararo ba za a karba gaskiya daga gare shi ba sai dai idan mutun ya suffanta da suffan girman kai dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace girman kai shine kin gaskiya da rena mutane wannan shine girman kai da haka dan uwa gaskiya ana karbar ta ko daga wajen wa ta zo kuma ko malam wane ne ko shehi waye yazo da ƙarya ba za a karba ba ba za a kalli girman rawanin sa ba ba za a kalli girman shekarun sa ba yazo da ƙarya ƙarya ce kawai ba za a karba ba ita ko gaskiyar ko dan kankanin yaro ne ya faɗe ta sai a karba wa haddathani sa'idu ibnu fahlun an al-husayn ibn humayd al-akki عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وانا حديث واتو حديثني وانديك سعيد ابن فعلون يابد لابار صدق واتو محمد واتو ابن أبي زمانين يكي تشوى Sa'id ibn Fahlun ya bashi labari daga Husayn ibn Humayd al-Akki shi kuma daga Yahya ibn Bukair shi kuma daga Malik daga Abi Zinad daga A'raj daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira ta yake cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna yin canjin aiki a cikin ku da daddare da kuma wasu mala'ikun da suke canjin aiki a cikin ku da rana wayajtami'una amma suna haduwa wajen yin canjin aikin fi salatil fajri a sallar asuba wa salatil asri da sallar asr ka san duk wanda yake wasa da waɗannan sallolin ba karamin shawaraki bane lokacin da mala'iku suke yin handin over ya zama kai ba kamar yi sallar ba rahoto haka za a tafi da takaddunka ba kai sallar asr ba ko ba kai sallar asuba ba mala'iku suna yin canjin aiki wato wa'annan wa'anda suka kwana tare da kai da asuba to za a zo a karbe su su tattara rahoto daga gare ka su tafi wajen Allah subhanahu wataala da rahoton abinda ka aikata sannan da la'asar kuma su sai a zo a sake karbar su wayanda suka karbi na asuba kenan thumma ya'ruju alladhina batu fikum sannan wayanda suka kwana a cikin ku su kuma sai su hau zuwa sama fayas'aluhum sai ubangiji ta'ala ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim yafi su sani amma ya ba su wani aiki shi yasa aka ce idan ka bawa na ƙasa da kai aiki ka bibiya na fata an gane a matsayin ka na ko shugaba ko wani jagora ka ba karka ce a ai ka san zai bibiye shi yanzu mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum amma sun zo sun yi aiki Allah zai tambaye su yafi su sanin me ya faru amma zai tambaye su
karamin cibiyar karatu ya dauko dadi kuma
wa huwa a'lamu bihim Allah yafi su sanin me ya faru game da bayin zai ce kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina fa yaquluna sai su ce taraknahum ya Allah mun baro su wa hum yusalluna suna sallah wa atainahum kuma lokacin da muka je musu mun je musu wa hum yusalluna suna sallah mun tadda su suna sallah kuma mun baro su suna sallah wannan kyakkyawar sheda ce kai kokari ka shiga cikin shedan nan ta mala'iku kullun sai an yi wannan canjin aikin kullun kuma sai rahoton ka ya je gaban Allah subhanahu wataala ka san baka kyautawa kanka ba kullun bakin lamba da bakin tabo ya dinga zuwarwa Allah game da kai duk da cewa Allah ya fi su sanin halin da kake ciki ina fata an gane wannan hadisin fihi da'fun yasir akwai rauni amma dan kadan bai ta karya ba a cikin sa amma matanin hadisin sahihi ne a cikin isnadin akwai al-Husayn ibn Humayd ibn Musa al-Akki al-Misri mutakallamun fihi shi malamai sun yi maganganu akan sa wa fihi laynun yana da rauni amma wa ma'dha'fihi fa huwa salihu lil-istishhad wato duk da cewa hadisin akwai dan rauni a cikin sa ya inganta ayi hujja da shi me yasa yace wa huwa lam yanfarid domin shi ainihin wato al-Husayn bin Humayd bin Musa al-Akki al-Misri ba shi kadai kadaita da wannan ruwayar ba bal tubi'a an yi masa mutaba'a Imam al-Bukhari ya yi masa mutaba'a a cikin sahihul Bukhari Imam Muslim shi ma haka wal hadith asali ma kai hadisin nan fi sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi a cikin Bukhari ya ruwaito a cikin Bukhari Muslim ya ruwaito a cikin ainihin wato sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar suna wato canjin aiki mala'iku suna canjin aiki a cikin ku da rana da daddare sannan suna canjin aiki a cikin ku da rana suna haduwa a sallar la'asar da sallar sallar asuba da la'asar wayanda suka kwana tare da ku sai su hau zuwa sama sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su alhalin yafi su sani ya kuka baro bayina sai su ce taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna malai yace hadha fihi dalil wannan gaba akwai hujjar anna lillahi mala'ikatun bil-lail ashe Allah yana da wasu mala'iku da suke masa aiki da daddare wa mala'ikatun bin-nahar da kuma wasu mala'iku da suke aiki da rana yata'aqabuna ala ibn adam suna canjin aiki ga dan adam hafazatun wa kataba akwai masu bashi kariya wato wanda suke bashi security su bashi kariya wa kataba akwai kuma marubuta akwai wanda aikin su kawai rubutu akwai kuma wanda aikin su shine su hana wani abu ya cutar da dan adam in kaga wani abu ya cutar da kai da izinin Allah Allah ta'ala ya ce su kau da kai wata kaddara da Allah ya kaddara za ta same ka an fahimta yazo a cikin wasu nassoshin cewa anna kullu insanin minna kowane mutum daga cikin mu yana da arba'atu mala'ika mala'iku guda hudu bil-laili da daddare wa arba'atun bin-nahar yana da wasu mala'ikun guda hudu da rana samaniya kaga mala'iku takwas ne suke aiki a kafin ka kuma ka dauka shi san aka ce ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun a ce wani ya dauka raqibun a ce din nan wani mala'ika ne guda daya ko mala'iku ne guda biyu sune suke a'a kawai aiki kawai canjin aiki ne duty ne takwas za su zo hudu su zo lokaci daya su canjin aiki da hudu haka suke yi da haka guda hudun suka zo to za su canji guda hudu da kaga kenan ithnani guda biyu daga cikin hudun nan hafizani sune masu ba dan adam kariya min amamihi wa min khalfi daya yana gaban sa daya yana baya kawai kai tafiya kake wani abun yazo sun kade shi kai kuma san me ake wani abun ta baya zai taho mallan ya nufo kiya kawai sai su dan kade shi aikin su shine su ba wa dan adam kariya an gane ko wasnani guda biyun kuma katabatun marubuta ne an yaminihi wa an shimali daya a dama daya a hagu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid fa an yaminihi hafizani kaga kenan fa an yikita fa an yaminihi wahid a daman sa akwai guda daya yaktubul hasanat shine mai rubuta duk kyakkyawan aikin da dan adam ya aikata wa an shimalihi wahid a hagun sa kuma akwai guda daya yaktubus sayiat shi kuma aikin sa ya rubuta miyagun aikin da dan adam ya aikata wa amamahu wa min khalfihi malakani sannan a daman a gaban sa da bayan sa akwai mala'iku guda biyu su kuma hafizani masu bashi tsaro thumma yatabadalani bil laili sannan sai su canjin aiki bil laili da daddare wa bin nahar da rana arba'atun bil laili wa arba'atun bin nahar to kuma ga lokacin canjin aikin nasu yaji tami'una fi salati subhi wa fi salati al'asr suna haduwa a sallar asuba da sallar al'asr fa fi salati subhi a sallar asuba yaji tami'una sai su hadu thumma yas'adu mala'ikatul layl mala'ikun dare da suka kwana tare da kai sai su hau zuwa sama wa yabqa mala'ikatul nahar su kuma mala'ikun rana sai su ci gaba da zama tare da dan adam wa fi salati al'asr a sallar al'asr kuma yaji tami'una sai su sake haduwa thumma yas'adu mala'ikatul nahar su kuma mala'ikun rana sun gama dutun su sai su hau zuwa sama wa yabqa mala'ikatul layl mala'ikun da zasu kwana tare da dan adam su kuma sai su ci gaba da zama tare da shi wa hadha fihi dalilun ala aw fihi dalilun anna al-adhkar takunu ba'da salatil asr wannan yana daga cikin dalilin da wasu malaman suke ganin azkar na yamma zaka yi shi ne bayan al-asr wa ba'da al-fajr sannan shi kuma na safa zaka yi shi bayan asuba zikirin safe bayan asuba zikirin yamma bayan al-asr ina fata an gane mintuna sun cika to ina ganin shi ma wannan hadisin ai ma'anarsa ta fito duk da bamu gama shi ba amma dai insha Allah in akwai dan wani abu da zamu kara darasi na gaba ma kara in kuma babu shi kenan zamu shiga ainihin wato hadisi na 21 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik